الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 18 ga watan Al-Muharram shekara ta 1435, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 22 ga watan 11 shekara ta 2013. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin ya albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih. Kafin darasi ne wa laifi, yan tambayoyi suka iya gabata.
Akwai waɗansu suna cewa lokacin da Annabi Musa ya roƙi Allah ya kawar da Fir'auna, suna cewa sai da ya roƙe shi sai da addu'a ce ta jirginsa wajen shekara 40 gwam, Allah ya karɓi wannan addu'a. To wai huje shi suna cewa kamar Fir'auna mutum ne wanda yake biyayya, ina huje wannan, wannan huje haka nan ne?
Wai tambayar ɗan uwa dangane da muguwar addu'a da Annabi Musa alaihi salam ya ma Fir'auna da mabiyansa. To amma abinda muke so mu sani, duk lokacin da muguwar addu'a ta fito daga bakin manzo daga cikin manzanni ko wani annabi daga cikin annabawa, akwai hikima a ƙarƙashin wannan addu'a da suka yi. Kuma ba haka bane ba daga an samu ja'in ja kai tsaye kawai su daga hannun su yi muguwar addu'a. An gane ko? Wannan ba ɗabi'ar annabawan Allah ba ce, kuma ba wato ba ɗabi'ar manzanninsa ba ne. Iya abinda Allah ya siffanta manzanninsa da shi shine ɗaukan haƙuri. Abinda zai tabbatar mana da haka, Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk cutarwar da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lallashi yake, Ubangiji ta'ala lallashinsa yake cewa ya ɗau haƙuri ya kau da kai. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وقولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وبنجي تعالى كي تشوى قد نعلم تبس من يسن إنه ليحزنك الذي يقول أبند سكي فتا مكا نتشوى تندبو ko su ce boka, ko su ce mawaki, ko su ce mai tabin hankali. Ubangiji ta'ala ya ce tabbas mun yi sanin irin waɗannan baƙaƙen maganganu da ake fuskantar maka da ya hazunuka. Ubangiji ta'ala ya ce lalle yana baƙanta maka rai. Sai ya ce fa innahum la yukadhibuna, ka san da cewa su fa ba sa ƙaryata ka, domin kafin na turo ka ma a matsayin manzo ba su taɓa jarraba ka ta fuskar ƙarya ko cin amana. ubangiji ta'ala ya nuna masa walakin nazalimina bi ayatin da ya jaha sanin dai azzalamai da ayoyin Allah ne kadai suke musu amma sun tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne gaskiya ne amintacce ne sai Allah ya ce masa walaqad kuzzibat rusulun min qablik tabbas manzannin da suka wuce gabaninka an karyata su kamar yanda aka karyata ka fasabaru ala ma kuzzibu ubangiji ta'ala ya ce kuma an cutar da su amma sai suka dau hakuri a bisa karyatawar da aka musu da cutarwar da aka musu nan labarin da ubangiji subhanahu wataala yake ba manzansa cewa manzannin da suka gabace shi an karyata su an cutar da su amma suka dau hakuri me ake nihi da shi shi ma ya dau hakuri kamar yanda suka dau hakuri kamar yanda can cikin suratul ahqaf ubangiji ta'ala ke cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ubangiji ta'ala ya ce ka dau hakuri kamar yanda ma'abuta himma da kokari suka dau hakuri daga cikin manzanni ubangiji ta'ala ya ce karka musu gaugawa an gane ko karka musu gaugawa kenan kar yayi gaugawa ya roki ubangijinsa ya gama da su sai ubangiji ta'ala ya ce wala mubaddila li kalimatillah babu wani wanda ya isa ya canza ga kalmomin ubangiji subhanahu wataala duk abinda Allah ya zartar da shi sunna shi ba wanda ya isa ya canza ta karshen waɗanda suka karyata manzanni suka cutar da su shine tabewa da halaka manzannin Allah da waɗanda suka gaskata su a matsayin manzanni suka musu biyayya shine karshe kyaukyawa a nan duniya kafin makoma lahira to dan haka duk cutarwar da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai daga hannu yayi muguwar addu'a sai da al'amari yayi kamari kar mu manta ya tafi Taif domin kiran su zuwa kadaita ubangiji subhanahu wataala a cikin ibada suka hada shi da wawayensu da kankanan yara da mahaukata aka ringa jifan shi daga digansa suna jini mala'ikan da Allah ya wakilta game da kula da duwatsu ya bujuro ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji na ya turo ni izininka kawai ake bukata in ka ce na jefa musu dutse daya gaba ɗaya su halaka mu gama da su manzon Allah yace a fatan da nake a tsatsun daga tsatsun su Allah ya fito wanda zai kadaita shi a cikin ibada in kai ne aka ma irin haka yaya za a yi wanda ba a maka ba ma abin da ya taka kara ya kariya kana cewa shi ka ka gani haka kuma hadisi ne sahihi ibn mas'ud yake cewa ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya haki nabiyyan min al-anbiya darabahu qaumuhu fa admau wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi wa yaqul allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lam yake cewa ka ce kamar ina ganin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kwaikwayar wani annabi daga cikin annabawa wannan annabi jama'arsa sun goggoje shi sun fitar masa da jini na zuba yana shafi jinin cewa yake ya Allah ka gafarta ma jama'ata domin ba su san ba wa suka buga an goggoje shi fa jini yana zuba amma cewa yake ya Allah ka gafarta ma jama'ata fa innahum la ya'lam to dan haka muguwar addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma wasu jama'a sai da al'amari yayi kamari wanda suka yi wani abu wanda yake na wuce iyaka shine manzon Allah ya ringa alƙanuti ya ringa la'antar su kusan wata guda shi ma kuma ba a tabbatar da shi akan haka sako Allah ya turo masa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun ubangiji ta'ala yace al'amarin jama'a sun rabauta ko ba za su rabauta ba ubangiji ta'ala yace wannan ba naka bane ba an gane kuma manzon Allah fa dai yake kai fa yuflihu qaumun wakadishe ju nabiyahu yaya za a yi jama'a su rabauta a gobe kiyama alhadi sun fasa kan annabinsu wannan ku a ranar yakin Uhud ne da aka fasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai aka karya masa hakura na gaba jini yana zuba sai yake maimaita wannan kalima kayfa yuflihu qaum yaya za a yi jama'a su ci nasara su rabauta a gobe kiyama wakadishe ju nabiyahu alhadi sun fasa kan annabinsu manzon Allah ya ringa addu'a yana la'antar su ubangiji ta'ala ya turo sakon laysa laka min al-amri shay'un al'amarin wasu su rabota ko kada su rabota wannan ba naka bane, an gane ku. Al'amarin cewa yaya za a yi jama'a su rabota din sun yi kaza, Ubangiji ta'ala ya ce ba naka bane. Laysa laka min al'amri shay'un aw yatuba alayhi, in Allah ya ga damar wato rabota su abubuwan kiyama, Allah sai ya ganar da su tuba, su tuba ya karbi tubar su. Aw yu'adhibahum, ko kuma in yayi nihin tabar da su sai ya jinkirta musu da laifin su, su ki tuba kuma ya azabtar da su a gobe kiyama. Sai ce fa innahum zalimun, lalle dai su azzalimai ne domin sun fasa kan annabin su. Wannan kadai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi muguwar addu'a, shi ma sai da al'amari ya kai kamari. Wuri na biyu shine a lokacin da ya zo yana sallah a gindin Ka'aba, manzo Allah yayi sujada, suka dauko wato tumbi ko kuma mahaifa ta rakumi, suka zo suka yaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine anan da Fatima Allah ya kara mata yadda ta samu labari, kai tsaye ta zo ta dauke masa. Lokacin da ya gama, manzon Allah ya daga hannun shi yake cewa Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh. Nan ma kaga abinda aka masa ya kai gaya, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu muguwar addu'a. Don haka abinda muke so mu sani, duk muguwar addu'ar da zaka ga manzannin Allah sun yi, in ka bi baya zaka iya gano hikima, saboda su kansu wannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu muguwar addu'a sai da ya kama sunayen, saboda su ne masu hana ruwa gudu. Kuma Allah ya masa wahayin cewa bayan da za a yi su yi imani, innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamar yadda shi annabi Nuhu alaihi salam shi ma bai yi muguwar addu'a ba, sai da Allah ya turo masa sakon cewa nan gaba ba wanda zai yi imani daga cikin jama'arka, an gane ku. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alu. Ubangiji ta'ala ya ce an yi wahayi ga annabi Nuhu, aka ce da shi nan gaba fa ba wanda zai yi imani daga cikin jama'arka sai wanda ya riga yayi imani kafin wannan lokaci. Dan haka Allah ya ce masa fala tabta'is, karka samu damuwa bima kanu yaf'aluna, dangane da abinda suke aikatawa na kafirci. A lokacin nan ya daga hannunsa ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina diyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Yace ya Ubangiji na daidai da zamanin giji daga cikin kafirai, yace karka bar shi a doren kasa. Me yasa sai yace innaka in tazarhum, ya Ubangiji na domin in ka bar wani kafiri a doren kasa, yudillu ibadak, za su batar da bayinka, su kawar da su daga tafarki wanda yake madaidaici. Wala yididu illa fashiran kafara, ba za su haifi wani abun aihuwa face wanda yake malalaci mai matukar kafirci da mutunci ga Ubangijinsa. To dan haka anan annabi Musa da yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana qis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim qala qad ujibat da'watukum fastaqima qala qad ujibat da'watukum fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Ko kuma ka karanta li yadillu an sabilik, wato annabi Musa yake cewa rabbana, yace ya Ubangiji na, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya, yace ya Ubangiji na lalle kai ka ba fir'auna da jama'arsa ta fada zinatan wato kayan kawa wa amwalan da dukiyoyi fil hayati dunya a rayuwa ta duniya, an gane ku. Duk wani batacci da abu biyu yake batar da jama'a, abu na hurku kayan kawa, saboda shi kayan kawa duk wanda yake baya tsinkayen nesa, to ta wannan hanya yake ruduwa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lahu hubbun adhim. Sannan kuma ita dukiya da ita ce ake huri mabiya, an gane ku. Kamar yadda Fir'auna ya huri mabiyansa ta hanyar dukiya da yake ba su, shine yace innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wannan karka fahimci cewa labari ne annabi Musa yake ba Ubangiji, an gane ku. anan kasancewar anan annabi Musa shimfiɗa ne yake akan addu'arsa. Dama ya Allah shi yake ba kowa duk wani abu da ka sani na kawa ko wani abu wanda yake na dukiya. Sai yace li ya an gane ku wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabilika. Ya Ubangiji ka ba su wannan dukiya da kayan ado wato don kawar da jama'a kawai daga tafarkin kamar daidaici, ko kuma li yabillu don su bace a karan kansu an sabilika gabarin tafarkinka. Kenan in sun zama batattu to jama'a za su yi koyi da su mabiyansu su ma su bace, an gane ku. Kuma in sun kawar da jama'a kenan ba su kawar da su ba face su ma daman batattu ne. Sai ya ce rabbana dimis ala amwalihim, ya ce ya Ubangiji na ka shafe dukiyarsu, ma'ana gaba ɗaya ka halakar da ita. Washudud ala qulubihim, ya ce ya Ubangiji na ka ɗaure zukatansu. Fala yu'minu, kar su yi imani hatta yarau al'azabal alim, wato sai sun ga azaba wanda take ma'abuciyar radadi. Kaga anan annabi Musa alaihi salam ya nemi cewa Allah ya halakar da dukiyarsu ba dan komai ba saboda wata hikima. Shine wannan kamu da Ubangiji subhanahu wata'ala zai musu da hukuma ya sanya su shiga hayyacinsu su dawo daga kan bata zuwa tafarki wanda yake na gaskiya. Shine yace fala yu'minu hatta yarau al'azabal ali, kada su yi imani wato sai sun ga azaba wanda take ma'abuciyar radadi. Wannan ita ce hikima. Ya musu muguwar addu'a ba dan komai ba, dan muguwar addu'a ta zame musu wa'azi. Qala sai Ubangiji ta'ala yace kadu ujibad da'awtu kuma fastaqima, tabbas an karbi addu'ar kai Musa da dan uwanka Harun. Ubangiji ta'ala yace ku daidaita akan tafarkin da na dora ku, kar ku sake kuma ku bi tafarkin waɗanda suke ba su san inda aka sa gaba ba. To anan shine maganar da kake na cewa wai Allah ya jinkirta karbar addu'a ta annabi Musa sai da akai shekara 40 domin Fir'auna mai biyayya ne ga Ubangijinsa. Anan abinda nake tambaya, me ake kira da biyayya a larabci dai shi?
Iyaye.
Wai mai biyayya ne ga uwaye? Biyayya ga uwaye ba ta amfani matukar ba ka bi ba Ubangijin da ya halice ka ya halice uwayenka. Hakkin Allah shi yake sama da kowa. Duk wanda ya bi mahaifansa bai bi Ubangijin shi ba a banzaye. Kuma duk wanda ya bi Ubangijin shi yake biyayya ga uwayen shi shi ma wannan a banzaye. Domin ya zo da babban laifi. Illa kasancewar in an babbaka shi a wuta a ƙarshe ana iya fitar da shi a kai shi aljanna idan yana da imani ko mun kankantar shi. Domin babu laifi daga cikin laifuka gaba daya wanda Allah yake gaggauta hukuma a nan duniya kafin makoma lahira sama da yanke zumunta shine saba ma uwaye da zalunci. An gane ko? Biyayya Fir'auna, cewa maganar yana da biyayya ga mahaifinsa shi yasa aka jinkirta karbar addu'ar annabi Musa tsawon shekara 40 babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana haka. Kuma hikima ce ta Ubangiji, komai Allah ya kayyade masa lokaci. Nan karantar da mu ne ake, ba daga kayi addu'a ba kace yanzu kake so ka gani. Annabin Allah ne wanda addu'a shi addu'a ce amsarsa. Yayi addu'ar Allah ya amsa, kuma ya bashi labarin ya amshi addu'ar. Kenan me zai yi sai dai yi jira lokaci, domin komai Allah ya riga ya kayyade masa lokaci. Kamar yanda yake cewa li kulli ajalin kitab. Gane ku? Don haka maganar biyayya ga mahaifa ba ta amfani sai in ka bi mahaliccinka. Hakkin Allah shi yake sama da hakkin kowa. In ka bi mahaliccinka to kasancewar abin da ya rige maka babban hakkin da yake kanka shine biyayya ga mahaifa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala sai ya gabatar da hakkinsa sannan yake ambaton hakki na uwaye. Kamar yadda yake cewa wa iza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عشان cikin suratul Luqman sai yace anishkur li waliwalidayhi, ka gode mun Ubangiji ta'ala yace kuma ka gode ma mahaifanka. Dan haka kasancewar biyayya ga mahaifa ba ta sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jinkirta ma bawa iya abin da ya cancanta na uku ba. lalle duk mutumin da yabo ubangijin shi to babu wani aiki wanda zai biyo baya wanda zai kusantar da shi da ubangiji kai tsaye sama da biyayya ga mahaifa a duk wani aiki da mutum zai yi na ibada bayan haƙƙin Allah to babu wani abin da zai kusantar da kai da ubangijin ka sama da kyautata ma mahaifa abin da yake ƙara tabbatar mana da haka hadisi yana cikin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari wani mutum ya zo ya ba Abdullahi dan Abbas labarin cewa ya ga wata mata yana son ta yana kaunarta ya nemi ta bashi haɗin kai ya aure ta sai ta ki sai ta ba wani haɗin kai kishi sai ya kama shi sai ya kashe wancan shine sai yake tambayar Abdullahi dan Abbas dangane da wannan laifi nashi da yayi Abdullahi dan Abbas yake cewa ummuka hayya shi mahaifiyarka tana raye yace kwarai yace to je kaka kyautata mata je kaka kyautata mata ma'ana wannan kyautatawa za ta kankare maka wannan laifi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala a gane ku amma kar ka fahimci cewa mutum yayi kisan kai shikenan a kyale shi a ce je ma mahaifansa biyayya a'a babban abin da za a yi shine zartar da doka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kenan in al'amari ya kai kotu amma anan duk wani laifi da ka sani babu abin da yake kankare su da gaugawa sama da biyayya ga mahaifa darasi ne na
abin da ya tabbata shekara 40 a kai
shekara 40 babu wani dalili wanda ya nuna cewa tsakanin addu'ar da annabi Musa da yi da hallaka fir'auna da cewa sai da aka samu shekara 40 babu dalili ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malaman tafsiri suna kawowa a cikin riwayu cewa tsakanin addu'ar da annabi Musa da yi da hallakar da fir'auna sai da aka samu shekara 40 darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul hajj mun tsaya ƙarshen wato babi na 145 baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin macen da jinin al'ada ya zo mata bayan ta yi tawaful ifada an gane ku bayan ta yi tawaful ifada wanda karmu wanta kamar yadda bayani ya gabata at-tahallul thani ko kuma kace at-tahallul akhir na kasancewa bayan tawaful ifada mutum yayi safa da marwa to mace ce ce take cikin aikin haji ta zo a ran 10 ga wata ta yi tawaful ifada ta yi safa da marwa jinin al'ada ya zo mata kwanukan mina sun gama amma jini bai yanke ba kuma ga ya ayirin da ta zo da su ana shirin komawa gida tare da cewa duk mutumin da ya yi haji to ya tabbatar da cewa wajibi ne a kansa tawaful wada wanda a Hausa muke kira shi tawafin bankwana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa idan an gama kwanukan mina kar mutumin da ya kaɗi gabansa face sai ya je ya yi tawafi da Ka'aba ma'ana umiran nasu an yakuna akhiru ahluhum bil bait haka manzon Allah ya yi umarnin cewa duk wanda kenan ya gama haji to karya saki ya bar Makka face sai ya yi tawafi shine tawafin bankwana wanda da in an gama kwanukan mina daga nan kawai kowa yake kadar gabansa sai ya koma garinsa to kasancewar anan ita shi wannan tawaful wada matsayinsa dai wajibi ne kamar yadda bayani ya gabata don haka sai ka lissafa shi daga cikin wajibatul hajji to shine anan malam yayi babi na musamman idan mace ta yi jinin al'ada ya zo mata bayan ta yi tawaful ifada yaya za ta yi jira za ta yi idan wannan jini ya yanki ta yi tawaful wada sannan ta kama hanyar garinsu ko kuma tafiya za ta yi to shine anan malam ya shigo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda take bada labarin cewa Safiya bintu Huyay ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jinin al'ada ya zo mata sai aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa jini ya zo ma Safiya. Manzon Allah sai yake cewa a hadisatuna hi, yanzu Safiya sai da mu za ta yi. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son kai tsaye da jama'arsa su koma birnin Madina, to aka ba shi labarin cewa gata ga halin da take ciki. Shi ne sai manzon Allah ya ce a hadisatuna hi, yace yanzu tsida mu za ta yi. Qalu, sai suka ce innaha qad afabat, suka ce ya rasulullahi Safiya tuntuni ta yi dawaful ifada. Qala, sai manzon Allah yace fala idan, yace tunda ta riga ta yi dawaful ifada, to ba maganar kenan tsayar da mu, tafiya kawai za mu yi. To dan haka wannan dalili ne tabbatacce wanda ke nuna cewa duk macen da bayan ta yi dawaful ifada, ta yi safa da Marwa, jinin al'ada ya zo mata, to ba maganar ta tsaya ta yi dawaful wada. Wannan dawaful wada ya sauka akan, ya sauka daga kanta, kamar yadda hadisin da ya gabata, umiran nasu an yakuna akhiru ahadihim bil bayt, sai ce illa annahu kuffifa anil haid. Abdullahi dan Abbas yake cewa an umarci jama'a karshen alƙawarin su ya kasance da Ka'aba, an gane ko idan za su koma gida. Yace sai dai wato macen da take cikin jinin al'ada an sauƙaƙa mata. To dan haka manzon Allah yace fala idan, yace to ba maganar tsayar da mu tunda ta riga ta yi dawaful ifada, hanya za mu kama. To tare da cewa kamar yadda bayani ya gabata, Zaid ibn Thabit Allah ya kara masa yadda, shi yana kan cewa in jinin al'ada ya zo ma mace ba tare da ta yi dawaful wada, dole za ta yi jira samun tsarki in ta yi dawaful wada, sannan kuma ta kama hanyar gurin su, an gane ko. Kamar yadda shi Abdullahi dan Abbas aka masa tambaya, ya ba da fatawar cewa gida ka hanyar gida kawai za ta kama. Waɗannan mutanen Madina suka ce a'a, ba za mu karɓi fadarka mu bar fada ta Zaid ibn Thabit, an gane ku, domin suna kilga Zaid ibn Thabit daga cikin manyan malamansu, wanda kuma a cikin malamai na sahabbai Zaid ibn Thabit yana cikin layi na farko. Abdullahi dan Abbas ya ce ba abin tashin hankali ba ne, idan kun koma gida Madina ku je ku tambayi masana, an gane ku, ku tambayi masana. A lokacin da suka dawo gida Madina, suka yi tambaya ko kamar yadda dan Abbas wato ya shiryar da su. Daga cikin waɗanda suka tambaya sun tambayi Ummu Sulaym, matar manzon, wannan uwar Anas dan Malik Allah ya kara mata yadda, Ummu Sulaym ta ba su labarin cewa haka ko aka yi, irin wannan al'amari ya samu Safiya ba tare da ta yi dawaful wada, domin tana cikin jinin al'ada, manzon Allah ya ce mu kama hanya mu tafi. To dan haka a ƙarshe dai shi Zaid ibn Thabit ya dawo daga kan wannan fatawa tashi, wanda da Ibn Umar shi ma yana kan haka cewa dole sai ta tsaya ta yi. Haka Umar Allah ya kara masa yadda, amma shi Zaid da shi da Ibn Umar sun dawo, Umar shi kadai ne ya wanzu akan wannan fatawa tashi, shi ma inda wancan dalili ya ci masa, shi ma da ya dawo. Yau za mu tashi babu na gaba. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. قال حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله المدني قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه annahu haddathahu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu salla dhuhra wal asra wal maghriba wal isha wa raqada raqdatan bil muhassab thumma rakiba ila al bayt fa tafa bi malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya sallaci sallah ta al-asr wato a ranar barin mina bil abqa wato a wurin da ake kiran shi da abqa wanda bayani ya gabata wuri ne wanda yake da sunaye da dama sunayen sun kai kamar kusan 8 da malamai suka zana ana kiran shi al-abqa ana kiran shi al-abqa wanda idan aka ce al-abqa kenan wuri wanda kasar da take shimfudi kasa ce mai tsakon kuri idan aka ce al-babaha wannan lafazi ne muannas kenan kasa wadda take gauraye da yashi da duwatsu sannan kuma ana kiran shi al-muhassab an gane ko shine kenan ake kira da wadul muhassab sannan kuma shine ake kira da mu'arras sannan kuma shine ake kira shi da khayf an gane ko to waɗannan duka sunayen wato wannan wuri ne to shine anan malam yace man sallala asra yawman nafri bil abqa mutumin da ya sallaci sallatul asr wato a ranar wato barin mina anan abqa wato menene matsayin sa shine anan sai ya shigo da hadisin Abdullahi Abdul Aziz ibn Rufai ke cewa na tambayi Anas dan Malik Allah ya karrama masa yadda nace da shi akhbirni bi shay'in aqaltahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba ni labari dangane da wani abu wanda ka fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin aqaltahu an ciro shi ne daga al-aql idan aka ce al-aql wato shine al-fahm an gane ko dan haka so da yawa zaka samu malaman tafsiri suna fassara fadar Allah subhanahu wata'ala kamar da zai ce inna fi zalika la ayatin li qaumi ya'qilun ay yafhamu shine yace masa ba ni labari dangane da wani abu wanda ka fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aina sallar dhuhra yawm at-tarwiya a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallata az-zuhr wato a ranar tarwiya wace rana ce ake kiranta da wannan suna daga cikin rani kun aikin haji ranar 8 ga wata kamar yadda bayani ya gabata waɗannan kwanuka na haji kowane yini yana da suna nashi na musamman ranar 8 ga wata ita ce yawmut tarwiya an ambace ta da wannan suna domin a ran nan suke jidan ruwa su kai su girke a nan Mina domin a wannan lokaci a Mina babu ruwa wanda ɗaya daga cikin maganganun magabata dangane da ambatan wannan yini da sunan cewa yawmut tarwiya ran 9 ga wata me ake kiran sa ga watan Zulhijja yawmu Arafa 10 ga wata yawmun Nahar 11 ga wata yawmul qar 12 ga wata yawmun nafr al-awwal 12 ga wata wannan 13 ga wata yawmun nafr al-thani to shine anan yake cewa aina sallar dhuhra yawmat tarwiya wato a ran 8 ga wata a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sallaci sallata az-zuhr qala bi mina wato Anas yace masa Amina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi azhar don haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-hazzai aran 8 ga wata da hantsi su fita zuwa Mina abinda ake bukata azhar tirske su a nan Mina kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan Mina yayi azhar qultu sai nace da shi fa aina sallala asra yawman nafar wato ranar barin Mina a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallatul asr qala sai yace bil abqa yace anan abqa wadul muhassab anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallata al'asar. Anas sai yace masa amma if'al kama yaf'alu umara'uk, ka aikata irin yanda shugabanninka suke aikatawa, dan kada aje wato shugabansa na aikata sabanin haka kuma shi yazo yayi tambaya yaje ya aikata sabanin abinda shi shugaban ya aikata kuma sannan wata matsala ta biyo baya. Saboda ka'ida ta malamin usuli ije banna shi ake gabatarwa akan janyo gyara, lalle ka je ka yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, wannan shine abin da yafi dacewa. To amma ka saba ma shugaba akan irin wannan abinda ba dole ba, ya zamanto domin gyara shine janyo wannan maslaha ta matsayin sunna kenan, ya zamanto annar da za ta biyo bayan ta fi gyaran yawa, a samu wani rashin zuttuwa tsakaninka da shugaba. Don haka anan sai ya ce masa if'al kama yaf'alu umara'uk, aikata kamar yadda shugabanninka suke yi. Wanda kamar yadda bayani ya gabata, aikin haji aiki ne wanda yana buƙatar nada shugaba sai an yi amirul haji. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya buɗe Makka da yaki a wannan shekara da jama'a za su tafi, wanda manzon Allah ya nada a matsayin shugaban haji shine Abubakar, Allah ya kara masa yadda. A shekara ta 10 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je da jama'a sai ya haji a wannan shekara shine matsayin shugaba. To dan haka duk abin da yake ba wani na dole ba, wanda baya bata wasu ayyuka daga cikin ayyukan haji, to wannan kasancewar ba a buƙatar a saba ma shugaba. An gane ku kenan. Anan ash-shahid chayi sallal asfa aina sallal asra yawman nafaq, qala sai yace bil abba, yace anan abda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallatul asr. Kenan wannan hadisin yake nuna mana iya abin da yake sunna a ran kenan da ake barin Mina, imma ran da ake bari yini na farko ga wanda zai gaggauta. To so ake bayan gushewar rana kai tsaye ka je kai jifa, an gane ku kenan. Sallatul asr ta riske ka anan wannan wadin muhassab kenan, ba a buƙatar a jinkirta cewa sai bayan la'asar ko sai zuwa kusan wannan sannan wasu su je ko sai zuwa dare mutane su je su yi shi, iya abinda ake buƙata. Don haka malamai suka ce a ran 12 ga watan Zulhijja mutumin da zai gaggauta idan yayi jifa, to ana buƙatar kada rana ta fada masa a nan Mina, indai ta riga ta fada dole sai ya sake dawowa ya kwana yayi jifa na ran 13 sannan ya bar Mina. Idan ko ya tafi bai dawo ba, to iya abin da yake wajibi akan shi dole sai ya bada fidiya, domin in rana ta fada to kwanan ya zama wajibi akan ka. A riwaya ta gaba Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, wato ke ba almajirinsa Qatada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci az-zuhr da la'asar da magariba da isha, wa raqada raqdatan bil muhassab, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi bacci bacci wanda yake dan kadan wato anan wadin muhassab, thumma rakiba ila albayti fa tafa bi, sannan manzon Allah ya haura kuminsa ya tafi zuwa Ka'aba ya je yayi tawafi tawafi wanda yake na bankwana. Wannan a ran 13 ga wata ne shi Allah yake bada labari kenan, yawmun nafrul thani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye rana tana gushewa, manzon Allah ya zo yayi jifa, da yayi jifa anan abqa manzon Allah ya sallaci az-zuhr, sannan yayi la'asar, yayi magariba anan, yayi isha. Da aka masallar isha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ya dan yi bacci, sannan a cikin daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haura kuminsa ya zo nan masallacin Harami na Makka, manzon Allah ya yi tawafin bankwana sannan ya dawo. Domin anan wadin muhassab anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mahada da jama'arsa, wanda kamar yadda bayani ya gabata kuma ƙarin bayani zai zo nan gaba. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada Aisha da dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakar cewa su je Tan'im ta dauko umra, in sun gama manzon Allah ya ce su same shi anan. To kaga ƙarin bayani a wannan riwaya akan waccan riwaya da ta gabata na nuna cewa anan yayi sallatul asr. To wannan riwaya sai take tabbatar da cewa hatta da az-zuhr anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, da yayi jifa ya gama manzon Allah yazo nan kenan abu ba ko kuma ka kiraye shi wadul muhassab na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yayi sallatul azhar yayi la'asar yayi magriba yayi isha sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje ka'aba yaje dawafi na bankwana da aka wayi gari bayan sallar asuba da jama'ar sa suka kama hanyar madina an gane ku ba kenan wannan haka ake bukatar ayi babul muhassab qala haddathana abu nu'aym huwa al-fadl ibn dukayn qala haddathana sufyan wa ibn uyayna huwa thawri an hisham huwa ibn urwa an abihi huwa urwatu ibn zubayr عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمه لخروجه يعني بالأبقى قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي قال عمرو وابن دينار عن عطاء وابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوانا بابيني واند في بياني دنغني دا واب المحصب أغاني قورن دي غباتكنا الأبقى منين هكونش سوكاءنا shin yana daga cikin ayyukan haji ko baya daga ciki an gane ku mu muce da cewa a ran 13 da wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi jifa anan wadul muhassab manzon Allah ya yada zango yayi azhar yayi la'asar yayi magriba yayi isha an gane ku to anan shine malam sai yayi biyo baya da wannan babi menene hukuncin sauka kenan a wannan kwari da ake kiran shi al-abqa ko kuma wadul muhassab to shine anan malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa innama kana manzilun yanziruhu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato shi wadul muhassab wato masauki ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sauka in ya gama kenan aikin haji li yakuna asmaha li khuruji wato domin wannan wuri ya zamanto shine mafi sauki game da fitar shi wato izuwa Madina saboda hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake sauka anan kamar yanda ita Aisha ta faɗa domin ya zamanto yafi masa sauki maimakon a ce an je an sauka a Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaban tafiya ne idan jama'a suka watsu hada kansu abu ne wanda yake mai aiki wanda jama'a ne fa dubu da dubun nan ka dauka lokacin da mota ta tsaya domin aje a dan shirye wasu kaya ko a ci abinci kafin a hada mutane sai an bata lokaci don haka galibi zaka gani wanda yake ya sani tafiya wurin da jama'a ba za su watsu ba nan yake kokarin ya dan tsaya kenan inda tattara su ba zai zamanto wahala ba to dan haka anan Aisha take cewa innama kana manzilu yanziluhu annabiyyu sallallahu alaihi wasallama li yakuna asmahala wato shi wadul muhassab masauki ne kawai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sauka dan ya zamanto asmaha li khuruji ya sauki domin fitar shi kenan daga birnin Makka zuwa Madina saboda duk wanda yake mai nawa kenan zai iya kokarin ya shirya shi ma ya zo ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan wuri domin in tafiya ta tashi a tafi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne anan ya tattara jama'ar sa da aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'a gaba daya aka kama hanyar Madina don haka kamar yanda bayani ya gabata Aisha da manzon Allah ya tura su su je Tan'im ta dauko umra sai ya ce in sun gama ma alƙawarta inda za a hadu a hadu anan wadul muhassab to shine sai ya ce ya'ni bil abqa wato shine kenan abqa wannan masauki ne wanda kawai manzon Allah ya sauka amma dan ya zame masa akwai sauki dangane da fita zuwa birnin Madina kenan anan Aisha me take nuna mana tana nuna mana cewa sauka a wadul muhassab baya daga cikin kitan ayyukan haji. Haka a wannan hadisi na gaba, Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ke cewa laysa tahsibu bi shay'in, wato sauka a wadin muhassab, yace laysa bi shay'in, ba wani abu bane ba da za a kirga shi daga cikin ayyuka na haji. An gane ko? Kamar yadda Aisha ta tafi akan haka, shima haka Abdullahi dan Abbas ya tafi akan cewa sauka a nan wadin muhassab laysa bi shay'in, baya daga cikin wani abu da za a kirga shi daga cikin ayyukan haji, na cewa in baka sauka ba kai laifi. Sai yace inna ma huwa manzilun nazalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kadai shi wadul muhassab wato masauki ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka ana. Har ma a wata riwaya Aisha take cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a wadul muhassab ba dan komai ba, kawai saboda jirana. Da ya sauka anan ya tura ni da dan uwana mu je tan'im in dauko harami, ma'ana in zo in yi umra, in mun gama sannan mu same shi ana. Haka Aisha ta bayyana cewa kadai manzon Allah ya sauka ne kawai saboda ita. To duk da cewa baya daga cikin ayyukan haji, amma da yawa daga cikin magabata suna ganin sauka a nan matsayin shi sunna ce mustahabba, domin wato tsantsar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ibn Umar ya tafi akan haka. Yanda za mu iske a hadisi na gaba, Ibn Umar yana nuna cewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a nan wadul muhassab, haka kuma khalifofinsa Abu Bakar da Umar, da haka shi ma Ibn Umar sauka yake a nan, in ya gama aikin haji sai ya sauka a nan wadul muhassab, sannan in an wayi gari ya kada gabansa. Kenan don haka kuma an so kenan ya zamanto in ma za ka sauka a nan, kin ya kasance kai tsaye bayan rana tana gushewa, ka je ka yi azhar, wannan in ka yi jifa kenan ka yi azhar, ka yi la'asar, ka yi magariba, ka yi isha, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Amma kenan a nan abinda muke so kar mu dauke shi cewa yana daga cikin ayyukan haji, cewa mutumin da bai sauka ba ya yi laifi. Amma in har da dama an so ka sauka domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ya yi da zango a nan. Babu nuzuli bi dhiqwan qabla an yadkhula makka wa nuzuli bil baqha'i allati bi dhilhu laifati idha raja'a min makka. Qala hadathana ibrahim ibn al-munzir qala hadathana abu gamra qala hadathana musa ibn uquba an nafi anna ibn umar radiyallahu anhuma kana yabitu bi dhiqwa bayna thaniyatayn ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة وكان إذا قدم مكة حاجا أو مؤتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الهليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث أنه قال سئل عبيد الله وابن عمر العمري عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب. قال خالد لا أشك في الإشاء ويهجأ هجأ ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da sauka a wurin da ake kiran shi da ziquwa, ma'ana dawon da ake kiran shi da ziquwa, qabla an yadkhula makka, kafin mutun ya shiga birnin makka. sai yace wan nuzuli bil baqaha illati bi zil hulaifati idza raja'a min makka, wato da sauka a wurin da ake kiran shi baqaha, baqaha wadda take nan zil hulaifa idan mutun ya dawo daga makka kenan. Wannan ana magana da mutanen madina. Malam ya biyo baya da wannan babi dan kada ka fahimci cewa koda sauka a wadul muhassab baya daga cikin ayyukan haji, to karka fahimci cewa wato sauka anan shi kadai ne yafi dacewa domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ba nan kadai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da zango, akwai wurare na daban. Kenan an so mutumin da zai shiga makka, kafin ya shiga makka kenan ya sauka anan zai uwa. Haka nan dan Madina idan ya dawo daga haji, to kafin ya shiga birnin Madina ana buƙatar ya yada zango a nan al-Baqaha, wato wanda kenan zil hulaifa. To shine anan malam ya shigo da hadisin Abdullah ibn Umar, Allah ya kara musu yadda, wato Nafi yake cewa kana yabitu bi zikwa baina saniyatai, wato Ibn Umar ya kasance idan ya zo makka domin yin haji baya shiga makka kai tsaye, yana yada zango anan zikuwa anan yake kwana tsakanin asaniyatai. Saniya karin manta kamar yadda bayani ya gabata, hanya ta tsakanin dutse da dutse ita ce ake kiranta da saniya, wanda kuma ana kiranta da al-Aqaba. Dan haka hanyoyin makka gaba daya abinda ake kiran su sanaya. Me yasa? Saboda makka a zagaye take da duwatsu, duk wata hanya da za ta shigo da kai cikin birnin makka to tsakanin dutse da dutse ne yake bi. To shine anan sai yake cewa bainar saniya ta yi tsakanin saniya, a gane ko saniyan nan guda biyu, akwai saniya al-uliya akwai as-sufula. Shine sai yace thumma yadkhulu min as-saniyati allati bi a'la makka, wato sannan in an wayi gari kenan, Ibn Umar bayan sallar asuba zai yi wanka ya shirya, sannan sai ya shiga birnin makka wato ta saniya al-uliya kenan, wanda hanyar ta kan tudu ce, an gane ko? Ta nan yake shiga birnin makka kamar yadda ta nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga, wanda kuma kar mu manta bayani ya gabata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude makka da yaki da zai shiga birnin makka, manzon Allah ta saniya al-uliya ya shiga, a gani wadda ita ce ake kiranta kada, kada usaniya, domin hanya ce wanda in ka biyo duk wanda yake cikin birnin makka zai iya hangoka saboda akan tudu ne. Shi kuma wanda yake jarimi shi yake fitowa fili a ganshi, matsoraci shi yake boye-boye. Don haka Hassan ya ce ya Rasulullahi ya ce taiba saniya za a shiga, ta saniyatul uliya ita ce ake kiranta kada kenan. Don haka anan shi Ibn Umar wato in ya kwana anan zikuwa to yana shiga birnin makka kenan ta wannan saniyatul uliya. Shine yace allati bi a'la makka, wato wanda take kan tudu a birnin makka. Wa kana idza qadima makka, wato ya kasance idan ya gabaci birnin makka a matsayin yana mai haji ko umra, lam yunikhna qatahu, baya durkusar da taguwarsa illa inda babil masjid, wato sai a kofar masallacin harami kenan. Wannan bayan ya kwana a zikuwa, bayan ya kwana a zikuwa idan ya tashi to ba inda yake tsayawa sai kofar masallacin harami, kamar yadda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Shine yace thumma yadkhul, sannan sai ya shiga masallaci, fa ya'ti ar-rukn al-aswad, sai ya je ma wato hajarul aswad kenan, shine wurin shan nono. Fa yabda bihi, sai ya fara da shi, an gane ko? Wanda bayani ya gabata idan mutun ya shigo haramin makka farkon abinda mutun zai yi kenan zai je hajarul aswad ya sunbance shi, kuma ya dufu saba Ibn Umar, sannan sai ya yi tawafi kewayo bakwai, salatul sa'in uku na farko zai yi su da sassaka, an gane ko? As-sa'yu anan abinda ake nihi sassaka shine kenan abinda ya wuce tafiya amma bai kai gudu ba. Wa arba'an mashiya, kewayo hudu na ƙarshe wanda shine cikon bakwai, wato yana yin su da tafiya. Kuma yansari, idan ya gama wannan dawafi kewayo bakwai sannan sai ya juya ya je makamin Ibrahim fa yusalli raka'a sajdatai wato sai ya sallaci raka'a biyu abinda ake nihi da sajdatai anan raka'atai thumma yanṭaliqu sannan wato idan ya gama wannan nafila raka'a biyu thumma yanṭaliqu sannan sai ya tafi qabla an yarji'a ila manzilihi kafin ya koma wato izuwa masaukin sa baye dufu baina safa wal marwa sai yaje yayi safa da marwa kai kawo su bakwai an gane ko kenan in ya gama raka'a biyu a makamin Ibrahim bai masauki ba yake tafiya a kai tsaye yake zuwa yayi safa da marwa sannan ya gama yake zuwa masauki sai ce wa kana iza sadara anil hajji awil umra kuma ya kasance idan ya dawo daga hajji ko umra sadara bi ma'ana raja'a kamar yanda yake cewa walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasukun wa wajada min dunihi mumra'ataini tazudan qala ma khatubukuma qala ta la naski hatta yusdira ri'a agale yusdira ayyushi to dan haka sadara bi ma'ana raja'a shine yace wa kana idza sadara anil hajji aw al umra ya kasance idan ya dawo daga hajji ko umra ana khabil baqaha allati bi dhil hulayfa sai durqusar da taguwarsa wato anan baqaha wanda take dhil hulayfa allati kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yuniku biha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake durqusar da wato taguwarsa kenan don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya dawo daga hajji ko umra manzon Allah baya shiga Madina kai tsaye manzon Allah yana yada zango anan baqaha nan dhil hulayfa anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kwana sannan sai ya shiga birnin Madina da hantsi to dan haka kenan wannan sunna ga wa take banda kenan ga mutanen Madina mutumin Madina in ya dawo daga hajji ko daga umra to ba a buƙatar ya shiga Madina kai tsaye ana buƙatar ya yada zango anan baqaha kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yada zango amma kar ka fahimci cewa yana daga cikin ayyukan hajji to shine nan gaba malai ya kawo hadisin Khalid ibn al-Harith yake cewa an tambayi Ubaydullah ibn Umar al-Umari wato dangane da sauka wadul muhassab فحدثنا عبيد الله النافع عبيد الله سي بامو لاباري daga nafi nafi yake cewa nazala biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umar wa ibn umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka anan wadul muhassab haka umar haka ibn umar kenan anan nafi in yace manzon Allah ya sauka a wadul muhassab menene matsayin hadisin sa hadisi ne mursal saboda kasancewar shi Nafi tabi'i ne ba sahabi bane ba in yace kuma Umar ya sauka hadisi ne wanda yake munqati domin kasancewar shi Nafi bai hadu da Umar ba kenan iya abin da yake mausul kenan riwayar sa daga Ibn Umar to dan haka Ibn Umar kin shine ya bashi labarin cewa mahaifinsa Umar nan yake sauka kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sauka yayi azhar yayi al'asr yayi magriba yayi isha anan wadul muhassab wato da dai wannan dangane Nafi sai yake cewa lalle Ibn Umar ya kasance yusalli biha ai yani al muhassab wato yana sallatar azhar da al'asr wato anan wadul muhassab kenan a ran 13 ga wata manzon Allah idan yaje jifa to yana an gane kai tsaye yake yin jifa idan yaje jifa kenan sai ya sauka anan wadul muhassab yayi azhar yayi al'asr Khalid ibn al-Harith yace ahsibuhu qala wal maghriba yace ina zatan iya abin da ya fada sai yace wal maghriba wato da sallah ta maghriba an gane ko wal maghriba wato da sallah ta maghriba قال خالد خالد sai yake cewa la ashukku fil isha yace amma game da sallar isha yace bana kokonto anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai tare da cewa akwai hanyoyin da suka zo wanda babu kokonto gaba daya sallolin nan guda hudu anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace su kamar yanda ya gabata a waccan riwaya wanda ana take bada labarin cewa anan yayi azhar yayi al'asr yayi magriba yayi isha shine sai yake cewa wato wayahja'u haja'a wato sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yayi bacci bacci kamar yanda ya gabata wayar hudu raqada alhaju shine bacci kamar yanda ubangiji ta'ala yake fada kanu qalilan min al-layli ma yahja'u sai yace wayadhkuru zalika an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ibnu umar yana bada labarin cewa yanda yayi haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi to dan haka dai wannan kenan yana nuna mana sauka anan kenan wadul muhassab an gane ko kamar yanda bayani ya gabata akan shi kenan anan duka ya jimilce maka da sauka a wadul muhassab a ran da mutun zai bar mina da sauka a zibuwa lokacin da mutun zai shiga makka da nihin haji ko umra an gane kwana anan da kuma kasancewar sauka a babaha wanda take nan zulhulaifa gaba ɗayan su sunna ne an gane ko an su mutun ya sauka kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka amma kuma ba sa daga cikin ayyukan haji kamar yanda Aisha da Abdullahi dan Abbas Allah ya karra musu yadda suka faɗa باب من نزل بذيقوا إذا رجع من مكة وقال محمد بن إيسى حدثنا حماد هو بن زيد ابن درهم أنا أيوب هو بن أبي تميمة السختياني النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذيقوا حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك واتوانا بابي نيوان دكي بياني قمد متمن دي سوكا أذي طوى لوكا چندا يقوما دكا برنم مكا كي ننزي قوما إزوا برنس إنوانا أنا مغنر قمتمن دزي قوة تكي كان هنير سا أما إنبا أكان هنير كبتكي با مغنر كي ويوكا ياد زنبو أنا شيني أنم ابن عمر كي تشيوا واتو نافي كي تشيوا للي كي تشيوا ابن عمر يا كسن تشي إذا أقبل بات بذي قوة إذن واتو يقباتو لقبرن مكة ينانيهن كوما ومدينة bata bi zai tuwa sai ya sauka anan zai tuwa ya kwana hatta idza asbaha idan ya wayi gari bayan sallar asuba an gane ko annahu kana idza aqbala wato ya kasance idan ya gabato birnin makka shi ibnu umar bata bi zai tuwa baya shiga makka kai tsaye sai ya yada zango anan zai tuwa ya kwana hatta idza asbaha lokacin da ya wayi gari anan zai tuwa sai yayi wanka ya kimtsa sannan kuma sai ya shiga birnin makka wa idza nafara wato idan wato ya baro birnin makka kenan zai koma madina marra bi zai tuwa har sai ya biyo ta wannan dawa da ake kira shi zai tuwa wannan kwari sai ya yada zango wa bata biha kuma ya sake kwana anan hatta yusbiha ya wayi gari sannan kuma in an wayi gari sannan ya kama hanya ya isa birnin madina kenan anan abinda muke so mu gane ibnu umar idan zai shigo makka baya shiga makka kai tsaye sai ya yada zango a zibuwa ya kwana in an wayi gari bayan sallar asuba sannan ya shiga birnin makka sannan idan ya gama haji ko umra idan zai koma madina idan ya fito daga birnin makka baya kamawa hanya kai tsaye sai madina idan ya zo nan zibuwa sannan kwana yake sai ya yada zango ya kwana idan aka wayi gari sannan sai ya kama hanya ya tafi birnin Madina wa kana yadhkuru anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yaf'al zalik ibnu umar kuma ya kasance yana bada labarin yanda yake haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi kinan don haka dan cikar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an so ga mai haji ko umra in zai shiga birnin makka kenan ya sauka a zibuwa ya kwana haka idan ya gama aikin sa na haji ko umra idan zai koma gida in dan Madina ne kenan ya sake ya da zango a nan zai tuwa ya kwana kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amma kuma kamar yanda bayani ya gabata ba sa daga cikin ayyukan haji abin da yasa malamai suka ce an so haka domin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata aiki ne wanda baya wuhinta game da hikima akwai hikimar da ta sanya ya yada zango ya kwana anan sannan ya shiga makka kuma akwai hikimar da ta sanya ya kwana a nan sannan ya kama hanyar Madina. Don haka shi mumini ne ake bukata duk wasu ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa ake bukatar kai koyi da shi, matukar aikin bai keɓanta da shi ba. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.